Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alpha Radio Kumasi dake kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger wasu ƴan bindiga da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kai hari a yammacin jiya a barikin sojin Tumur dake yankin Difa. Maudu'in mu na yau akan rahoton da muka kawo muku ne a shirin mu na rana kan kungiyar Niger Delta Avengers wadda ta yi kaurin suna wajen kai harahare da fasa bututun mai inda ta yi barazana cewa za ta ci gaba da kai harahare kamar yadda ta saba nan ba da dadewa ba. Menene ra'ayinku akan wannan? Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1202 205 6555. Kada a manta a sa alamar tarawa a farko kafin a jero lambobin. Za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a barkanmu da dare. Yan jam'iyyar Republicans a Majalisar Wakilan Amurka na shirin kada ƙuri'a kan kasafin kuɗi na wucin gadi domin gwamnatin tarayya ta samu sukunin ci gaba da gudanar da ayyukanta bayan cikar wa'adin kasafin da ake aiki da shi yanzu daga 12 daren gobe Juma'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna ta baba a shafinsa na Twitter a yau Alhamis, amma kakakin majalisar Paul Ryan ya bayyana cewar shugaban ya ba da goyon bayan shirin kada ƙuri'ar kasafin kuɗin wucin gadi da ake so a yi. Kuɗaɗen da aka ware domin buƙatun hukumomin gwamnati zai ƙare gobe Juma'a idan Allah ya kai mu, amma fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan majalisa ba su yarda kan ware kasafin kuɗi na wucin gadi na wata ɗaya ba. Wannan shi ne karo na huɗu a 'yan watannin nan kan tsawaita kasafin kuɗin shekarar 2018 da ya ƙare a 30 ga watan Satumbar bara. Duk da cewar 'yan jam'iyyar Republican su ne ke da rinjaye a majalisar dattijai da majalisar wakilai, suna ta fafutukar neman goyon baya kan ware kasafin kuɗin da za a yi amfani da na wata guda waɗanda zai kai har 16 ga watan Fabrairu. Suna kicibus da tarjewa daga 'yan jam'iyyar Republican masu tsaurin ra'ayi waɗanda ke son ƙarin kasafin kuɗin tsaro, sai kuma 'yan majalisar da suke ɗari-ɗarin amincewa ko goyon bayan kasafin kuɗi na wucin gadi.
Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar da rahotonta na shekarar 2018 inda ta yi kira ga shugabanni su yaƙi 'yan siyasa masu ra'ayin kama karya da ke raɓewa da guzuma suna harbin karsana. Shekarar da ta gabata ta nuna muhimmancin tura barazanar da 'yan siyasa masu neman matsayi da manufofinsu na ɓatanci ga al'umma, a cewar Kenneth Roth, babban daraktan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Roth ya zargi masu ra'ayin mulkin mallaka da neman hanyoyin da za su maye gwamnatin da aka zaɓa bisa fafutukar mulkin demokradiyya waɗanda suke da ƙa'idajiyar dama ta gudanar da harkokin mulki bisa doka. Rahoton ya zaɓi ƙasar Faransa a zaman zakaran gwajin dafin misalin bujirewar da ta samu nasara, inda shugaba Emmanuel Macron ya jagoranci yaƙin neman zaɓen sassaucin goyon bayan Turai akan mai ra'ayin riƙau Marine Le Pen.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Siriya ta faɗa a yau cewa kasancewar sojojin Amurka a Siriya tamkar tsokanar faɗa da kuma ƙeta yaucin ƙasar ce. Ma'aikatar ta yi wannan furucin ne bayan da ministan harkokin waje na Amurka Rex Tillerson ya bayyana a jawabinsa jiya Laraba cewar Amurka za ta ci gaba da ayyukan da take yi ta hanyar diflomasiyya da soja a Siriya har sai an ci nasarar yakar 'yan ta'adda a ƙasar. Amurka na jagorar sojojin haɗin gwiwa wajen kai hare-hare da jiragen sama na yaƙi akan sansanonin ISIS a Siriya da Iraq tun shekarar 2014. A watan da ya gabata, ma'aikatar tsaro na Amurka ta ce akwai kimanin sojojin Amurka su 2,000 a Siriya.
Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya ce an gudanar da zaɓe a ƙasar nan da za a gudanar da zaɓe a ƙasar nan da watanni 4-5. Zaɓe na farko tun bayan da aka hamɓarar da daɗaɗɗen shugaban ƙasar Robert Mugabe. Mnangagwa yayi wannan alƙawarin jiya Laraba yayin wata ziyarar aiki da ya kai Mozambique, makwabciyar ƙasarsa, a cewar jaridar Herald da ta gwamnatin ƙasar. Dole ne mu yi ta yaya ta samun zaman lafiya, a cewar shugaban Zimbabwe, lokacin da yake ba da sanarwar yin zaɓen. Yayi alƙawarin zai tabbatar da an gudanar da zaɓe cikin ƴanci da adalci domin tabbatar da cewar Zimbabwe ta shiga jerin ƙasashen da suka cancanci demokradiyya. Ana sa ran zaɓen na Zimbabwe a watan Yuli ko kuma a Agusta. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji da farko, a jamhuriyar Nijar wasu 'yan bindigan da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kai hari a yammacin jiya a birnin barikin soja a Tumur da ke yankin Difa, inda rahotanni suka bayyana cewa an samu asarar rayuka, ko da yake hukumomi na cewa har yanzu ba su kammala harhaɗa bayanai ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Mumini Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayanai daga 'yan asalin yankin Difa na cewa gabda faɗo rana ne a jiya Laraba 'yan bindigar da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne suka kai hari wa barikin sojan Tumur, inda aka shafa lokaci mai tsawo ana musanyar wuta tsakaninsu da jami'an tsaro kafin su juya zuwa inda suka fito, kamar yadda Mamadu Gwani Kakatuda ya yi min ƙarin bayani ta manhajar WhatsApp.
Yanzu dai labarin da ke gare mu abin asha shi ne sun kashe sojojinmu wajen su hudu. Sun kuma ji ma ciwo waje mutane 9, 8 ɗin sojoji ne suka ji ciwo, gudan kuma shi ne ma'aikacin likita ne wanda yake aiki a gidan likita na Tumur, shi ma a harshashi guda ya taba shi. Don mutane 9 ɗin a yanzu gashi nan suna nan a babban gidan likita na Difa a kwance. To, bancin wannan kuma mun ji labarin cewa gidan ma'aikatan miri shi ne abin da inda kansulori suke aiki, shi ma sun sa wuta sun kone cikin wajen kankin militare, wanda sojoji gidajen sojoji masu sun sa wuta. Yanzu dai bilan provisoire kin daga gare mu kenan.
'Yan bindigar waɗanda aka bayyana cewa sun fito ne daga ɓangaren kudu, da alama sun zo ne akan wata manufa mai alaƙa da buƙatar kayan aiki.
Muna jira gwamnati dai ya ba da bayani cikakke akan wannan abin. Yanda muka ji maganganu wanda yake zuwa a can wajen yankin Tumur, mun ji lalle abin asha shi ne wayannan mutanen sun tayi da wasu motoci da ma kayayyakin aiki na sojojin nan.
Ya zuwa yanzu ma'aikatar tsaro ta ƙasa bata ce ƙalaba akan faruwar wannan al'amari. Haka kuma gwamnan yankin Difa Ɗanɗano Muhammad da na tuntuɓa ta wayar telefon ya buƙaci in yi haƙuri har ƙarfe 5-6 na yammacin wannan Alhamis. A can baya gwamnatin Nijar ta sha ikirarin karya lagun Boko Haram a yankin Difa, bisa la'akari da yadda ƙungiyar ta fi mai da hankali ga kaiwa jama'a harin sarika noke a maimakon gaba da gaba da dakarun sojan ƙasar. Saboda haka harin na barikin sojan Tumur wata alama ce da ke nunin har yanzu da saurarina a kaba. Honorable Lamido Mumuni Haruna dan majalisar dokoki ne mai wakiltar al'umar yankin Difa.
Mai yuwa ne su abunda aka musu a Najeriya, a Chad da sauransu, shine suke so su zo su mana a Niger, domin mun ji da yawa an kashe su cikin Najeriya. Don irin waɗannan abubuwa ba sa ƙarewa da haka a ce kawai lahiya ta zauna. A'a, sai dai mutane su yi haƙuri, a yi ta nazari, a yi ta kama ma jama'an tsaro da sauransu. A taimaka su da roƙon Allah, a gaya ma mutane an ga wasu abubuwa da ba su ba a cikin lokaci a gaya musu.
Jamhuriyar Nijar da ke kewaye da ƙasashen da ke fama da ƙungiyoyin ta'addanci na samun bakuncin sojojin ƙasashen yammaci waɗanda suka kafa sansani a wasu sassanta da sunan yaƙi da 'yan ta'adda, yayin da ɗaya ɓangare ƙasar ta haɗa gwiwa da ƙasashe irin su Najeriya, Chad, Cameroon don yaƙar Boko Haram. Sannan Nijar ɗin ta haɗa kai da Mali, Burkina Faso, Mauritania da Chad da nufin murƙushe 'yan ta'addan da suka addabi ƙasar Mali. Kuma a cewar shugaban ƙasa Isu Muhammadu, 2018 shekara ce da gwamnatinsa za ta ƙara buɗe barkokin soja a wuraren da buƙatar hakan ta taso domin tabbatar da tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Kafin buɗe layin waya a ci gaba da shakatawa da wannan waƙar.
Wai ka diki dun mutuwa mai bato do sai soja. Kun diki dun mutuwa mai bato do sai soja. Dun wata fitina ita ta mu sai soja. Dun wata ligiwa ita ta mu sai soja. Wai kun da arna akai ko akai gariya ta kare. Amma a hana ko talalace soja. Amma a hana ko talalace.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kira na farko daga jihar Kaduna. Wake magana daga Kaduna.
To Ibrahim Jarmai, barka da lafiya.
To barka ka dai.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa Kaduna tare da Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka.
To a to gaskiya ya kamata dama a ci an dau mataki ma mu tuntuni muna tunanin shi ta wannan gwamnati ta riga ta gama duk matakin da za ta dauka kuma mu shawaran da muke ba su shine cewa zaman lafiya yafi zama dan sarki tunda har yanzu dama akwai sojojin da suke a murmushin kada na biyu a nan yanki to kaga duk wanda ya shiya tada hankali to kaga ya rage nashi mu dai shawaran da muke ba su kan gwamnati duk wanda zai tada hankalin kasa gaskiya su dauki mataki na gaggawa akan shi da fatan za ta yi shi lafiya.
To madalla Mallam Murtala, mun gode. Bari mu kitara zuwa jihar Bauchi. Mai magana daga Bauchi.
Assalamu alaikum sashin Hausa, sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Mallam Ayuba, muna sauraron ka.
To gaskiya ina kira ga ƴan kungiyan inyamurai ya kamata su gane kasan nan fa ba abin da zai hada Najeriya sai zaman lafiya. Mu babba abin da muke so zaman lafiya ne, kuma muna kira ga gwamnati duk wanda ya ba daidai ba lalle ta dauki mataki akan sa ko shi wane ne. Su gane zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki, yana da kyau su gane kwarai da gaske su ba da gwamnati goyon baya, ita kuma gwamnati ta tsaya da gaske duk wanda zai kawo wani tashin hankali a ƙasar nan a mana maganinsa. Mai magana Ayuba Garba Imam, kafin Madaki a jihar Bauchi, na gode.
To madalla Mallam Ayuba, mun gode. Bari mu keta zuwa Zaria. Wake magana daga Zaria.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Kunana Sa'adu ne ke masu daga kusa cikin birnin Zaria Kaduna.
To Mallam Sa'adu, muna sauraron ka.
To alhamdulillahi, a zahirin gaskiya babu barare babu gagarare sai barare, domin abinda mutanen nan suke yi yanzu ya kamata a ce gwamnati sun nuna musu ƙarfin iko da kuma kayan aiki, domin idan an basu za su kai ga ainihin sa ƙasar nan a cikin wani tagayyara. To da haka nan ya kamata gwamnati ta fito da iya ƙarfinta kamar yadda muke da mayaƙan sama da na ruwa da na ƙasa, a nuna musu cewa ba su ba, domin gaskiya sai an yi daga ciki.
To ma adala
da kuma Allah ta mutsara a tashi lafiya.
To mun gode Mallam Sa'adu. To bari mu ƙetara zuwa jihar Nasarawa. Na Nasarawa, wake magana daga Nasarawa.
Mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan Barebari, sakatare na kungiyar Murin Nasara.
To
gaskiya wadannan yan Naja Delta a gaskiya kamata gwamnati a dauke musu mataki kamar da aka dauka a baya lokacin da suka yi fashe-fashe, kuma yana da kyau kwarai da gaske kamar da aka dauka ma yan Biafra mataki. Gashi har ta kai ga maganar ya yi shuru, yana da kyau kwarai da gaske kar a yi sakaci da wani al'amari. kuma daga karshen na kira ga su waɗannan ƴan Naija Delta yana da kyau zama lafiya da zama din sarki kuma duk fage-fagen da yake yi lalata yankunan su yake yi kuma daga karshe idan an samu tabarbarewar al'amura musamman na wasu sektori ba wanda za su yi kuka a Najeriya illa su zama lafiya da su zama ɗan sarki. Mai magana Bashir Kilani daga nan lafiyan Barewa ya tashi lafiya.
To madallah mun gode Malam Bashir. Bari mu ƙetara Maiduguri. Ko ake magana daga Maiduguri? A ɗaga murya.
Kana magana da Alhaji Yawo Usman.
To muna sauraron ka Alhaji Yawo.
Kiran da zan yi shi ne hukumomi da ta yi da duk wanda ya karo a fiti ba a yi maganin sa shi ne a fita zan fi.
To madalla mun gode Alhaji Ya'u. To bari mu ƙetara zuwa jihar Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Bana bayan jama'a baka da aiki.
Barka ka dai.
Sunana Bala na Buta na Farawa Kanji amma ina nan Kebbi sai a Shanga local government.
To Malam Bala muna sauraron ka.
To ni ra'ayina akan ƴan fajerin Niger Delta. Gwamnati ya kamata ta taka tsantsan bakin gaskiya da su saboda yanzu na ga Najeriya dai al'amari ya lalace duk wanda ya so ya yi wata kungiya sai ya kulla kungiya saboda gwamnati ta zama da shi alkawari mai wasu kuɗi daban mun ji abin da muke amfani a Najeriya jami'an tsaro su yi kokari su gyara mana ƙasarmu yadda shugaba Muhammadu Buhari yake taimaka musu su ma su taimaka mana a murƙushe wa'annan mutanen su daina yi mana wani tsawace-tsawace ra'ayina kenan. Suna Bala na Buta.
To madallah mun gode Malam Bala na Buta. To bari mu ƙetara zuwa Zaria. Waki magana daga Zaria.
Hello, Sabah Musa ne.
Muna sauraron ka.
Barka da haɗin Babuwan Dushe Zaria.
To muna sauraron ka Alhaji Musa.
A gaskiya ina gani abin da mutanen da suke an kyale su ne an sa musu ido gaskiya. Ya kamata a ce gaskiya gwamnati ta ɗauki mataki a kansu. Sun da kwata a ce su samu su iya kansu ba. Fatan ba su za ta duba kuma ta yi maganin abu.
To madalla Alhaji Musa. Allah ya sa kuma waɗanda aka kira domin su sun ji. Kada manta lambar da za a kira ita ce a sa alamar tarawa 1-2-2-2-5-2-6-5-5. To mun samu kira daga jamhuriyar Niger. Wa ke magana daga jamhuriyar Niger? Ya ina jin ka.
Babaye ga
me kace sunanka?
Babaye Gambo ne daga nan garin Tumni a jihar Damagaram.
To muna sauraron ka.
Wallahi duka abin da malamai na baya suka wadi haka ne. Muna fatan za ku tashi lafiya.
To madalla mun gode mun samu kira daga jamhuriyar Niger. Ku rika gwadawa yawanci ba mu samu kira daga Niger. Mun gode yau mun samu an kira mu. To muna sauraron masu a kira a buga ra'ayi a bayyana ra'ayi akan maudu'in da muke tattaunawa akai ne yau na ƴan kungiyar Niger Delta Avengers wanda suka yi kirarin cewa za su koma su ci gaba da kai harare na fasa bututun mai kamar yadda suka saba daga suka saba yi a baya. Kada manta lambar da za a kira ita ce a sa alamar tarawa 2-2-2-5-2-6-5-5. Mun samu kira daga Funtuwa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ibrahim Jarmai, barka da la'asariya.
Barka da
la'asariya. Usman Manika Miroro Funtuwa, mataimakin shugaban kungiyar Murya Jamaration jihar Katsina.
Usman Manika, muna sauraron ka.
To a gaskiya akwai sakaci na gwamnati duba da irin waɗannan abubuwan da mutanen ke yi na yankin Niger Delta, abin ya wuce gona da iri. To ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta ɗauki mataki kansu.
To madalla Usman Manika mai rawar Funtuwa,
abu ne aiki ne na ta'addanci gaskiya da suke yi. Ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki kansu domin a samu zaman lafiya a ƙasa. Duba da sakacin da ake yi a kansu, abin kan sa waɗansu ƙungiyoyi na fitowa su ma suna ikirarin haka. To muna fatan gwamnati za ta murƙushe wannan abin da suke yi. Da fatan Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Na gode Ibrahim Jarmai, a tashi lafiya.
To madalla Usman Manika mai rawar Funtuwa, mun gode. Sai kuma mun ƙara samun kira daga jamhuriyar Nijar.
To salamu alaikum Radio Murya Amerika.
Wa alaikum assalam.
Ni na Umma Mala Ali daga nan dogon a cikin jamhuriyar Nijar.
To muna sauraron ka Mala Ali.
Ina so in ba ni ra'ayi na bisa ga wannan ƴan Niger Delta da aka cewa suna kai har yanzu hutun mai. Lalle su ta ga sama gare su, ai kira ga Baba Buhari. Duk wanda turin kai Najeriya Buhari shi maganin shi. in na jalleta ana cewa kuna kan hari kuna kan wurin gudusi ne mai ko kun sa arzikin ku da kasar Najeriya na gode mu da Amerika ni yau mama la da gudun da cikin jahorin Niger
to madalla mun gode tsarai Malam Ali to bari mu ƙara koma jihar Kaduna waki mana da Kaduna
Malam Ibrahim Jarme barka da yammaci ne muka fatan alkhairi
ne radio da recorder ina sauraron ka
eh na gode suna na kenan Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya to ka gane wannan abubuwan da yake faruwa gaskiya al'amari kawai ana kyala mutanen nan ne saboda su suna ganin ana lallaba su mu yawa ya tarihin baya kaga ya kamata a ce su kan ɗan arewa su karatun ta natsu idan aka ce shugabanku ya samu mulki sai ku ta mai baki su kuna wajen haushi da hasada amma su wannan saboda su tabbatar da cewa ba ɗan yankin suke wannan mulki ba da aka ce so sa da kaba kuma ana lallaba su to muna kira gwamnatin tarayya tunda muna da sojoji muna da na sama muna da na ƙasa muna da na ruwa duk inda za su san su mun fashe wa'annan mutanen a nuna musu karfin soja in ba haka bane to wallahi yake samu wannan matsalan na ra'ayi kenan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode
to madalla sai kuma jihar Plateau wake magana daga Plateau
Allah kana magana da Alina Malam daga Mangu jihar Plateau
to Alina Malam muna sauraron ka
to alhamdulillah gaskiya akan wannan maudu'i da kuke mana fadakarwa da nishadantarwa da kuma fadar ra'ayi ku America muna murna da wannan bayan nan waɗannan tsagera na Niger Delta gaskiya muna ba gwamnati shawara a bi ta hanyar laluma a san yadda za a yi maganin su da kuma hanyar soja dan duka sai an hada biyu yawa dan muna ga kaman sarakunan su suke daure musu gindi assalamu alaikum Alina Malam daga Mangu jihar Plateau
to madalla Malam Ali na Malam daga kiran ka ne zamu rufe layi kan waya musu kuma Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon maudu'in to har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC yanzu agogon muna cewa karfe 3:21 na yamma yanzu kuma sai
Najeriya ta ci gaba da kasancewa a matakin kasa ta 51 a jadawalin mafifitan kasashe ta haujin kwallon kafa na hukumar kwallon duniya wato FIFA a watan Disamban da ya gabata ne Najeriya ta fado daga matsayin ta 50 da take akai a watan Nuwamba ta dawo ta 51 a matakin nahiyar Afrika kasar Tunisia ce ta ture kasar Senegal inda ta kasance kasa ta farko a nahiyar Afrika a fagen ta maula a sabon jadawalin da hukumar ta FIFA ta fitar a yau Alhamis dukkan kasashen biyu dai sun sami gurbi a gasar cin kofin duniya da za a gudanar a wannan shekara a kasar Russia inda Senegal ta karkare shekara ta 2017 a matsayin kasa ta farko a nahiyar Afrika to sai dai kuma kasar ta fadi da mataki daya a jadawalin duniya inda ta koma kasa ta 24 a duniya yayin da kasar Tunisia ko ta daga sama da matakai hudu ta koma kasa ta 23 a duniya kasar Masar ce ta uku a nahiyar Afrika kuma ta 30 a duniya Morocco ta hudu a nahiyar Afrika kuma ta 39 a duniya yayin da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta kasance ta biyar a nahiyar Afrika kuma kasa ta 43 a matakin duniya kasar Sudan ko ta haye matakai 12 inda yanzu ta kasance kasa ta 124 a duniya mai horar da ƴan wasan kungiyar Chelsea ta Ingila Antonio Conte ya yi kira ga alƙalan wasa da su rika tuntubar mataimakansu da ke lura da hoton bidiyo kafin su yanke hukunci akan al'amuran da ake shakku a kai yanzu haka dai ana nan ana gwajin yin amfani da na'urar bidiyo domin tantance hakikanin gaskiya a zagaye na uku na gasar cin kofin kalubalen ka na FA inda Conte yake zargin rashin adalci na kin ba su bugun penalty sa'ad da aka kayar da dan wasan sa Williams a wasan da Chelsea din ta doke Norwich a daren jiya a kasar Spain kuma shahararren dan wasan kungiyar Real Madrid Gareth Bale ya sheda wa kungiyar aniyar sa ta kaura zuwa kungiyar Manchester United ta kasar Ingila Bale wanda tsohon dan wasan Tottenham ne an dade ana rade-raden yuwar komawar ta sa a United duk da yake sau biyu yana yin fatali da tayin kungiyar a fagen wasan tennis kuma mutum na biyu a duniya wato Roger Federer ya sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na babbar gasar tennis ta duniya ta Australian Open ta bana da yanzu haka ake fafatawa rana ta hudu a birnin Melbourne to amma takwaransa Stan Wawrinka kashi ya sha a hannun dan kasar Amurka Tennis Sandgren a wasan da shine na biyu da ya buga tun dawowarsa daga jinyar aikin tiyata da aka yi masa a gwiwan kafarsa Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kungiyar Raya Kasashe Masu Tasowa ta Amurka da ake kira USAID a takaice da gwamnatin Maldives kwanan nan suka kaddamar da wani shiri na samar da ruwa da zai ci dala miliyan 3.8 wanda zai samar da ruwan sha da kuma tabbataccen hanyar samar da ruwan ga mutane fiye da 4000 mazaunan tsibirin Hinnavaru. Shirin zai tara ruwa daga ruwan sama a wasu tankuna ya garwaya shi da tataccen ruwa mara gishiri. Daga nan a tura shi ta bututun samar da ruwa don amfanin jama'ar da ke tsibirin. Tsarin samar da ruwan ya kunshi na'urar tace ruwa mai fadin mita 80 da aka girke a wani kibabban wuri da wani bangaren sa ke amfani da hasken rana. Aka kuma sanya wata matatar ruwa ta karkashin kasa da za ta tara ruwan saman da ya wuce kima ta yadda ruwan zai kwarara zuwa matattarar ruwan karkashin kasa da ke tsibirin wanda zai taimaka wajen daidaita yawan ruwan da ke matattarar ta karkashin kasa zuwa wani lokaci. Don gwada ingancin ruwan da tsibirin Hinnavaru da wasu tsibiran da ke kewaye suke bukata, cibiyar tana da na'urar bincike ko kuma tantance ingancin ruwa a wurin. Bayan haka, akwai filin da aka tanada don ma'aikatan da ke gudanar da ayyukansu na yau da kullum a wurin. Cibiyar samar da ruwan wadda kungiyar USAID ta dauki nauyinta, ofishin gudanar da ayyuka na Majalisar Dinkin Duniya da haɗin gwiwa ma'aikatan muhalli da makamashi da kamfanin Faneca Corporation Limited da kuma Majalisar Gudanarwa ta tsibirin Hinnavaru ne suka tsara suka kuma gina ta. USAID ta kuma tanadi kayan gyaran na'urori tare da horar da ma'aikatan ruwan yadda za su yi aiki da kuma kulawa da na'urorin. A duk faɗin duniya, kungiyar USAID da kungiyoyi ƙawayenta na hulɗa suna aiki tare don ganin an samar da tsaftatacciyar hanyar samar da ruwa don kowa, a cewar Dr. Andrew Sisson, daraktan ofishin kungiyar USAID a Sri Lanka da Maldives. Don haka, a cewar Dr. Andrew, muna farin cikin taimakawa shirin haɗin gwiwar da gwamnati da kuma jama'ar Maldives don tabbatar da cewa an samar da ingantaccen ruwan sha a ɗaya daga cikin tsibiran da suka fi yawan al'umma a Maldives ta hanyar shirin na samar da ruwa. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga Hafsat da labarai amma a takaice.
In jam'iyyar Republicans a Majalisar Wakilan Amurka na shirin kada ƙuri'a akan kasafin kuɗi na wucin gadi domin gwamnatin tarayya ta samu sukunin ci gaba da gudanar da ayyukanta bayan cikar wa'adin kasafin da ake aiki da shi yanzu daga 12 daren gobe Juma'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna tababa a shafinsa na Twitter a yau Alhamis, amma kakakin majalisar Paul Ryan ya bayyana cewar shugaban ya ba da goyon bayan shirin kada ƙuri'ar kasafin kuɗin wucin gadi da ake so a yi. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar da rahoton ta na shekarar 2018 inda ta yi kira ga shugabanni da su yi yaƙi da 'yan siyasa masu ra'ayin kama karya da ke rabewa da guzuma da domin su harbi karsana. Shekarar da ta gabata na nuna muhimmancin ture barazanar 'yan siyasa masu neman matsayi da manufofinsu na ɓatanci ga al'umma, a cewar Kenneth Roth, babban daraktan kungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Human Rights Watch.
Da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta tana gabatar da shirin da kuma Julie Leather Expression da ta hada da bada umarni, da injinin mu na yau Mr. Skip Sisk Ibrahim Jarame ke cewa kwana lafiya.